نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه في الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بخير إلى يوم الدين أما بعد فإن الهداية والاستقامة من أعظم النعم وأجلها عباد الله هداكم الله إلى شهر رمضان أكرمكم وتفضل عليكم به فاشكروا ربكم عليه واستقبلوه بالعزم الصادق على أداء حقوقه والانتفاع بخيراته وأروا الله فيه ما يرضى به عنكم عباد الله كان سلفنا الصالح يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فإن بلغهم إياه سألوا الله ستة أشهر أن يتقبل منهم تسابقوا فيه إلى الله وإلى الدار الآخرة بالأعمال الصالحة من تجديد الإيمان وجهاد واجتهاد وتنظيم لشؤون الحياة وإصلاح البشر وإسعاد الأمة ودعوة الناس إلى طريق النجاة وإنقاذها من النار. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد للي قد تتبتك الله سبحانه وتعالى ليقام وننيني نجمع يومنا قوم شابك ويقوة شعبان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1444 a kidayen miladiya yau muna 10 ga watan 3 shekara ta 2023. Wannan khutba za ta dan farkar da mu ta danye mana tsokaci a gurguje akan fuskantowar watan Ramadan da irin alkhairai da albarkatu da Allah subhanahu wa ta'ala ya zazzaga mana a cikin watan Ramadan, wanda kuma ya kamata a ce kowani bawa ya gode ma Allah da ya yi shi a matsayin musulmi, ya kuma tsawaita rayuwanka. Yanzu gashi ka wuce tsakiyar Sha'ban, ka doshi Ramadan gadan-gadan, kuma babban kyakkyawan zaton da kake ma Allah shine ya kai ka watan Ramadan din. To wannan abin godiya ne. Idan ka gode ma Allah a kansa, sai Allah subhanahu wataala kuma sai ya maka muwafaqa a cikin watan Ramadan ka gabatar da ibadu. In kuma kai waɗannan ibadu, sai Allah subhanahu wata'ala ya karɓi waɗannan ibadu, ya raine su, ya amfanar da kai duniyanka da lahiranka. Shi yasa yake da buƙatuwar mu fuskanci watan Ramadan da kyakkyawan niyya, mu fuskanci watan Ramadan da nufin zamu bada haƙoƙan Allah a cikin watan Ramadan da haƙoƙan bayin Allah da duk wani alkhairi da aka zo da shi aka ce wannan yana samuwa ne a cikin watan Ramadan to mai kyakkyawan azama dan ganin cewa mun rabauta da wannan alkhairi mu nuna ma Allah subhanahu wataala alkhairi akan kanmu mu yi abin da Allah yake so ya yadda da shi domin mu ma Allah ya kaunace mu kuma ya yadda da mu magabatan mu na kwarai sun kasance sukan roki Allah subhanahu wataala tsawon watanni 6 cewa Allah ka kai mu watan Ramadan sukan ta roƙon Allah Allah ya kai su watan Ramadan Allah ya kai su watan Ramadan kenan tun irin farko-farkon watan Rabiul Awwal din nan zuwa Rabiul Thani magabata kan duka sai ta addu'a Allah kai mana muwafaqa Allah ka kai mu watan Ramadan Allah ka kai mu watan Ramadan to idan Allah ya musu gamdakatar suka kai watan Ramadan Allah ya ba su dama suka yi ibada a ciki suka yi sadaqoki suka yi qiyamul layli suka yi karatun alqur'ani suka nemi ilimi suka yada ilimi suka yi da'awa a tafarkin Allah suka kosar da ibada a cikin watan Ramadan to sukan kuma samu wata 6 gaba suna roƙon Allah ka karbi wannan aiki da muka gabatar a watan Ramadan da haka ya ƴan uwana musulmi muzabura gabaki daya mi rige-rige zuwa ga Allah subhanahu wataala muzabura mi rige-rige zuwa gidan lahira wane ne zai isa gidan lahira ya dace da babban rabo abin da ya kamata mu maida hankali kenan ta hanyar kyawawan ayyuka mu jaddada imaninmu domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana cewa imani yana tsufa kamar yadda kasan tufafi yana tsufa sai manzon Allah ya ce ku jaddada imaninku to mu jaddada imaninmu tun kafin shigowar watan Ramadan mu kuma sa himma mu sa kokari kware da gaske a wurin abin da suka shafi ibado da abubun da suka shafi mu'amaloli ne yau da kullun mu tsaftace ibadunmu mu tsaftace mu'amalolinmu mu getta rayuwarmu mu kuma isar da shiriyan Allah subhanahu wataala zuwa ga bayin Allah mu kuma yi duk mai yiwuwa ko da dadi ko ba dadi ganin al'umman musulmi cin su nasara a duniya kuma sun ci nasara a lahira mu yi da gaske ganin cewa mun yi da'awa zuwa ga tafarkin Allah domin bayin Allah su kubuta daga wuta su kuma ainihin dace da tafarkin aljannan Allah subhanahu wataala Allah ka ba mu cikin falalanka a cikin alqur'ani mai girma Allah subhanahu wataala yana cewa zalika wa may yu'azzim sha'a'ir Allah fa innaha min taqwa alqulub lallai duk wanda ya girmama sha'a'ir Allah alamomi na addinin Allah alamomin da Allah subhanahu wataala ya sanya su ga addinin sa waɗansu alamomin a matsayin rukunai kamar dai azumi rukuni ne daga cikin rukunan addini waɗansu alamomin kuma ko da ba rukuni bane to wajibi ne a farali ne daga cikin farillan Allah waɗansu alamomin kuma a babin mustahabbai suke to duka dai waɗannan alamomi na addinin Allah wanda ya girmama su ya mutunta su to wannan ƙarar alama ce da ke nuni a kan cewa akwai tsoron Allah a cikin zuciyarsa amma wanda ga alaman da Allah ya sanya ko ta ibada ko ta aqida ko ta mu'amala sai ya wofintar da ita to wannan a ɗayan gefen kuma yana nuni akan cewa wannan babu tsoron Allah a cikin zuciyarsa a cikin hadisi sayyiduna Anas yana cewa lokacin da Ramadan ta shigo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya miƙe ya gaya mana wata magana yake cewa to jama'a musulmi ku sani cewa lalle wannan wata ya shigo muku a cikin wannan wata akwai dare daya wanda yafi alkhairi fiye da watanni 1000 watanni 1000 suna kididdige shi da shekara 83 ne da ɗan doriya shine watanni guda 1000 da haka akwai dare daya tak awoyin cikin daren nan duk bai tare ya wuce awa 10 ba zuwa awa 11 amma yafi daraja a wurin Allah yafi alkhairi fiye da watanni guda 1000 shine shekara 81 abu sai annabi ya ce duk wanda kaga Allah ya haramta masa rabautan wannan wata ko rabautan wannan dare to lalle an haramta masa dukkan wani alkhairi da ka sani annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama babu kuma wanda ake haramta ma alkhairi sai wanda yake dama can haramtacce ne ma ya dace da rahmar Allah da falalansa wannan hadisi al-Imam Ibn Majah shine ya ruwaito da haka da wannan muke jawo hankalin kawunan mu ƴan uwa musulmi mu yi da gaske mu miƙe tsaye mu zage damtsi ganin mun kyautata yanayinmu domin mu shiga Ramadan cikin tsafta da tsarki da kyawawan dabi'u da ainihin kuma kyautata ibada ga Allah subhanahu wataala domin mu dace da abin da ya kamata. Cikin dalilan da ya sanya wato muka yi amfani da wannan dama, muka gabatar da wannan khutba wacce za ta zama kaman zabararwa ga ƴan uwa musulmi akan watan Ramadan, shine idan kun yi la'akari da halin da muke ciki a ƙasar nan, galibin mu mun shagala har ga Ramadan ta rige sauran wata biyu, amma ba ma kajin ana maganar Ramadan. Abinda ake magana akai kawai zabubbuka, zabe ko kuma canjin kuɗi. To wannan sai muka tsorace cewa kar ya zama wata irin hanya ta shedan da za ta mantar da mu wani rukuni daga cikin rukunin addinin musulunci. Bayan kuma idan Allah ya taimaka aka tunatar da kai, muka tunatar da junanmu watan Ramadan da mahimmancin wannan wata, muka zaburar da kawunanmu, to alkhairin da za mu samu fa ba ƙarami bane. Kaga idan muka tunatar da kawunanmu kusantowar watan Ramadan, to zaka ga waɗansu sun fara jaddada imani, zaka ga wani ya dan fara kwatanta lizimtan masallaci, wani zai fara kwatanta ɗauko Qur'ani yana karantawa, wani zai fara tashi cikin dare yana qiyamul layl. Alarammomi za su fara muraji'an al-Qur'ani saboda sun san akwai sallan tarawihi in aka matsa can cikin Ramadan, kuma akwai sallan tahajjud. Waɗansu kuma masu kishin ciyar da masu azumi sukan fara budget su kintsi cewa to za mu ciyar da masu azumi da dabino, waɗansu da kunu, waɗansu da kosai, waɗansu da kaza, za su yi tattali. Waɗansu kuma sukan raba abinci a ɗanyensa a aika mu gidajen musulmi. Waɗansu kuma sukan ainihin wanke carpet na masallatai kenan, saboda an san al'ummar musulmi sukan lizimci masallaci, a kwanta a masallaci, a yi bacci, a zauna, a yi tafsiri, har ma in lokacin itikafi ya yi a shigo a itikafi. Waɗansu kuma sukan gyara wato ainihin abin nan na wutar lantarki, waɗansu za su gyara sola na masallaci saboda a samu iska, musamman lokacin azhar da la'asar da lokacin tarawihi, za ka ga cewa akwai zafi ƙwarai da gaske. Waɗansu su je su gyaggyarawa waɗannan kayayyaki na wutar lantarki. Waɗansu kuma dai kowa da irin nashi kintsin da tattalin zai yi, da tattalin da zai yi. To amma in aka rafkana aka sha'afa, to sai kuma ka ga cewa Ramadanin te maka bazata, sai dai ka ji ana ce maka Ramadan sauran kwana huɗu ko sauran kwana biyar kafin ai haka ka yi fargajiyar Ramadan ta riga ta shigo ba ta da wani kintsi ko tattali ba. To wannan ya sanya muka zaɓi cewa mu ɗan tunatar da ƴan uwanmu, mu tunatar da kawunanmu a gurguje cewa to Ramadan fa ta kusa, ƙasa da sati biyu nan, Juma'a biyu nan da izinin Allah, kila mun azumci uku a cikin watan Ramadan ko muna azumtan uku ga wata. To wannan ya sanya muke da buƙatun mu tunatar da kawunanmu. Sannan cikin wato abubuwan da ya sa muke da buƙatun mu ƙara tunatar da kawunanmu, kamar yadda muka ce harkar siyasa ta shagaltar da mu da yawa a wannan ƙasar, duk da kasancewa ita ma siyasar muhimmancin ta bai ƙasa da sallah ba, kamar yadda babban malaminmu Malam Abubakar Gumi ya tabbatar. To mun yi burin ma a ce shine burinmu, zaɓuɓɓukan nan da ake yi musamman zaɓen da da aka so a yi shi gobe, amma wani al'amari daga Allah kuma ya sanya aka ɗaga, mu da burinmu ne a aiwatar da zaɓen. In aka gama zaɓen, kowane musulmi ya huta, saboda a hutar da musulmi daga irin guban da suka ɗaukan mabakunansu ta sanadiyar siyasan nan. Waɗansu sun yi ƙarerayin da yake Allah kaɗai ya san iyakan shi, ta sanadiyar siyasan nan waɗansu sun yi ƙazafi Allah kaɗai ya san iyakan shi, ta sanadiyar siyasa waɗansu sun yi giba Allah kaɗai ya san iyakan shi, waɗansu sun yi mummunan zato Allah kaɗai ya san iyakan shi, waɗansu sun shiga cikin mutuncin musulmi Allah kaɗai ya san iyakansa. Duk waɗannan abubuwan manya-manyan zunubai ne, kowane ɗaya daga ciki yana iya kai mutum wutan jahannama, suna cikin kaba'irul dhunub. To mu a burinmu da Allah ya sa an yi wannan zaɓe gobe, to kaga muna da sauran kwana goma sha wani abu kafin Ramadan, ƴan uwa musulmi da dama za su samu dama su yi istighfari su tuban mu Allah wanda ya ci zabe ya san ya ci sai a yi mishi fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi wanda ya fadi zabe ya san ya fadi sai hakuri sai mu roƙan masa Allah subhanahu wataala ya ƙara masa dangana da hakuri mu kuma sai mu dawo mu ta istighfari mu tsarkake bakunanmu daga irin waɗannan guba da muka cin makawunanmu wanda yake ko a yau ko a gobe ko a jibi ko daga nan har tashin alkiyama sai waɗannan abubuwan da bakin ka ya girban maka ya haifar maka da wani tasiri ko da baka ganshi a duniya ba to kana iya ganin shi lokacin mutuwanka cin mutuncin masu mutunci karerai da kazafi har waɗansu a rubuce waɗansu a baki to irin waɗannan abubuwan sai sun sa kai mummunan ƙarshe to mu fatan mu da Allah sa an yi zaben nan gobe to shikenan kaga daga nan zuwa ta Ramadan dai kana da kwana kusan 10 wanda zaka saki jiki kai ta istighfari ka tuban mu Allah ka iya danna zuciyanka kai hakuri ka maida al'amarinka ga Allah da wanda aka zaben da wanda ba a zaben ba duk mu tattaru mu ta istighfari mu shiga watan Ramadan cikin tsarki da tsafta da mutunta juna da fatan alkhairi ga juna wanda kuma wannan mun tabbatar da zai mana tasiri zai gusar mana da nauyi da muka dauko wa kamun mu Allah zai sarayar mana da wannan nauyin ta yanda zamu shiga cikin watan Ramadan cikin dattako da ainihin mutunci da fatan alkhairi to amma kuma li qadiyallahu amran kana maf'ula Allah bai kaddara ayi wannan zabe a gobe ba an daga shi har ya zuwa sati mai zuwa kamar yanda aka bani labari muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa haka ya zama wani alkhairi kuma muna nan dai da addu'o'in mu muna jaddada ma Allah subhanahu wataala ya Allah cikin falalanka da rahamanka da tausayinka ya Allah subhanahu wataala kai mana kyakkyawan zabi na alkhairi a cikin waɗannan zabubbuka dake fuskanto mu ban taba ganin zabe wanda musulmi suka kaskanta ga Allah suka yi ta roƙon Allah ya musu zabi ba sai a wannan zaben cikin zabubbukan da aka yi shekara 20 da wani abu zuwa yau to wannan na daga cikin zabubbuka da musulmi suka yi ta addu'a a makarantu a masallatai a daidai ko idan sun tashi cikin dare to haka nan dai ba kuma zamu gushe ba zamu yi tayin ma Allah subhanahu wataala wannan ainihin roƙon da magiyan har sai Allah subhanahu wataala ya karbi addu'ar mu ya zaba mana abin da yake shine mafi daidai sai dai bai kora kuma dan ƙara dan yin wani tsokaci ba a gurguje domin daga satin da ya gabata khutuban da aka gabatar to na san na samu kiraye na waya Allah kadai san iyakansu in nace ga iyakansu to ni ma dai kokir dado ba zan iya yi ba na samu waya daban na kuma samu mutane baka da baka waɗanda suka zo suka gabatar da bayanansu waɗansu kuma sun aiko ta waɗansu hanyoyi kowa da irin nashi ta'aliqin sai dai godiyan da nake ma Allah subhanahu wataala kashi 95 a cikin waɗannan duk waɗanda suke faɗin alkhairi ne da waɗanda suke bayanin abin da aka yi bayanin nan cewa sun gane da ba su gane ba amma ta haskaka musu yanzu sun gane sai su addu'a ta alkhairi waɗansu sukan gaya min cewa su ga fatin da suke amma tsakani da Allah sun gane bayanin da aka yi waɗansu kuma sukan yi addu'a ce ta alkhairi to ala ayi hal har akwai waɗanda suka bani sako suka ce don Allah malam mu dai ku gafarta mana laifuffukan da muka dauka akan ku nace a duk wani mai da'awa dama ya shirya mu haka suka ce mu dai muna roƙonka don Allah ka isar da wannan zuwa ga malamai don Allah ku gafarta mana to har na bigi kirji na ci albasa da bakin malaman nace wallahi duk sun yafi ba wani malami da zai tsaya yana bi ta wannan zagin da aibantawa to ta'aliqin da nake so in yi anan shine a iya abin da na fahimta mutane sun kasu kashi uku dangane da bayanin da ake musu na gaskiya akwai waɗansu daga cikin su basu gane bane basu fahimci inda aka sa gaba ba to irin waɗannan ko sun yi zagi ko sun yi duka wallahi tallahi an yafe musu ko sun yi zagi ko sun yi duka an yafe musu kuma ba ma fatan ma ko a gaban Allah a sake dawo da magana bal ma muna fatan Allah ya rubuta musu ladan su cikakke akwai waɗansu kuma su kuma gwamnati ne ci ta yi musu miyagun laifuffuka ne an sallame su aiki ba a ba su hakokan su ba, waɗansu kuma an rushe musu gidaje, waɗansu an yi kaza. La shakka waɗannan abubuwa ne masu zafi, kuma idan ba za ku manta ba, ba ɗaya ba ba biyu ba akan nan mimbarin mun zo mu riƙa cin gyaran gwamnati akan abubuwan da ta yi wanda yake ba mu gamsu ba. Me yasa? Saboda mun taimaka ma zuwan gwamnatin. Dan na sa akan nan mimbarin mun zo mun kira akan a zaɓi wannan gwamnatin. To tunda ba ni da wani hanya da zan sadu da su gwamnatin in gaya masu shawara ta, to bari in faɗi a inda nafi wayo. Godiyan da muke ma Allah, ba ma cin mutuncin kowa, ba ma zagin kowa, ba ma aibanta kowa. Wannan ko mai mulki ne ko ba mai mulki ba ne, amma dai za mu faɗi abin da Allah ya haskaka mana. Duk da kasancewa cikin waɗanda suka bugo wayan, na ji wani yana cewa wai an yi kaza an yi kaza, amma malam duk ba ku yi magana ba. To irin wannan bai damu na, idan dai Allah ya shaida abin da kai wanda bai gane ba, ba ka samun damuwa a kansa. To akwai irin waɗannan, la shakka an musu laifi, kuma irin wannan mun yi kuɗubobi, mun rubuta a rubuce, mun yi waye, mun yi waye, mun yi waye, amma cika ina ga Allah ne. Irin wannan idan mutum ya fusata, su abin da za mu ce musu shi ne ku yi haƙuri, ku kalli maslahan da mu muke magana a kai, ku gane yanzu ba faɗa muke yi tsakankanin fati da fati ba, ba faɗa muke yi tsakankanin ɗan takara da ɗan takara ba, amma mu yanzu muna faɗa ne akan musulmi da kafirai suka haɗe makai. Kawai maganin kenan, musulmin da kafirai suka haɗe makai. Idan kafirai suka yi cincirundo suka ce mun haɗe maka kai, to dan mene su ko musulmi ba za su yi cincirundo su ce mu ma za mu mai da martani ba? Kawai maganin kenan. In Allah sa ka fahimci wannan da kyau, shi kenan. To mutum na uku shi ne wanda yake kawai shi san rai ya sa, shi ne mukan ta magana a kai. Shi yana ganin ne fa kawai in an kafa gwamnatin nan fa za a yi da mu, za fa a ba mu kwangiloli, za fa a ba mu kaza, za a ba mu kaza, za a ba mu kaza. To irin wannan kaga san rai da makamar da muka sani yana makantarwa kuma yana kurumtarwa. Ga abu fari ne mai san rai sai ce baki ne wuluk, sai ya rika ganin yana ma mutane wa yau ne ba sa ganewa. Abu baki ne wuluk sai ce fari ne fat, yana ganin mutane duk ba su gane ba. To mai irin wannan ɗabi'a, wannan kakka damu da kai, mai san rai kakka damu da shi. Idan Allah ya kaddara yana da rabo gobe zai gane, idan kuma Allah ya kaddara ba shi da rabo hakanan zai ta walagigin shi, kuma ya dace da abin da Allah ke sadar da masu san rai da shi. Allah ka tsamar da mu daga wannan fitina. Kuma abin da nake so ka gane shi ne, mu da Allah maɗaukakin sarki ya jarabce mu da limancin al'umma akan mimbari, da malamanmu da Allah ya jarabce su da karantar da al'umma a majalisoshi na ilimi, kaga mukan fito mu bayani akan aqidan jama'a, aqidan da yake akwai musulunci ko kafirci. Mutane sun yi da cewa lallai wannan yayi daidai. Mukan yi magana akan ibada, sallah, azumi, hajji, zakka, kamar yadda yanzu muka dan yi tsokaci akan al'amarin azumi. Mutane sun gane wannan yayi daidai. Mukan yi magana akan mu'amala, zamantakewa, kasuwanci, makwabtaka, mata da miji. Mutane duk sun san gaskiya muke faɗi, amma a babin siyasa fa ba su yarda da kai ba, amma sun yarda su bi ka, ka sadar da su zuwa ga Allah, su bi ka sallah, sun yarda ka san sallan nan, sun yarda ka san aqidan nan, sun yarda ka san ibadan nan, amma a babin siyasa fa baka san komai ba. A iya fahimtar su kenan, da haka duk abin da ka gaya musu akan siyasa ƙarya ne, kuɗi aka baka, ƙarya ne kawai, kuɗi aka baka, kai ba ka da wani motsi sai dai saboda kuɗi. A daidai lokacin da yake kuma babu siyasan da bata mu'amala da kuɗi. Siyasun da aka yi a batun daga 1999 an riƙa raba kuɗin nan, misali kowa ya sani, amma a wannan siyasan ne to yanzu raba kuɗi ya zama da laifi. Kuma babu jam'iyyar da bata raba kuɗin a yanzu ma ɗin da muke magana, ba jam'iyyar da bata raba kuɗin. To amma yanzu sai aka ɗauka kawai yanzu wata jam'iyya ne wata ke bada kuɗi, amma wata ne bata badawa. To kaga wannan san rai ne, wannan san rai ne ƙarara. Siyasan nan an shayin ta da kuɗi, kuma kowa san ana yin ta da kuɗin. Yanzu ma an yi ta da kuɗin, duka jam'iyyun nan in dai ba irin su PRPN albarka ba, ba wata jam'iyya da bata mu'amala da kuɗi, ba wata jam'iyya da bata mu'amala da kuɗi. To amma sai aka ɗauka duk gaskiyar da ka faɗi yanzu, to ka gani an sha ƙamar, yauwa an sha ƙamar, shi kenan. To mu abin da Allah ya ɗora mana kenan. Kuma duk abin da ke da alaƙa da maslahan addini ko maslahan al'umma duniyar su kawai a ce duniyar al'umma abai daya wallahi dole mu fito mu fadi koda za a zage ka koda za a yi bantaka abu daya kamata ka zama me manufan ka ka zama me manufa idan ka auna manufan ka da zagin kaga cewa manufa ta in Allah ya taimake ni aka cin mata za a samu maslahan shekara 10 zagi kuma fa in aka zage ni za a zage ni tsawon shekara 2 to wanne yafi girma a ciki sai ka fifita bari in yi a zage ni na shekara 2 saboda al'umman musulmi su cimma maslahan su na shekara 10 haka ya kamata ka rika au da wannan sai zagin ya maka karanci a cikin zuciya shine irin bayanin da muka yi satin da ya gabata da manzon Allah ya gane wannan sai zagin bai mishi tasiri saboda yanzu gashi tasirin addinin na shekara 2000 da wani abu duk lokacin da aka faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam sai an ce sallallahu alaihi wasallama duk lokacin da aka faɗi sahabban sa sai an ce radiyallahu anhu duk lokacin da aka faɗi wani malami da ya yi addinin aiki sai an ce rahimahullahu ta'ala to wannan tasirin tafi alkhairi tafi albarka fiye da ka bayata makan ka lokaci akan wai za a zage ka ne shekara 2 3 yau masu zagin ma ga sun zama sun yi abin kunya yau ka tuna mu wani musulmi cewa ku ne fa da kakanninku na 25 suka zagi manzon Allah sai ji ba dadi so shi yasa awo kawai za kai wannan zagin ba damun ka ya kamata yayi ba shi yasa to mu muke cewa kai dan uwa musulmi ka sa ranka inuwa wanda aka bata maka sa ranka inuwa kai hakuri amma ka sani cewa idan baka ba malami ko limami kunninka ya saka maka wata magana kaji ka kuma yi aiki da ita ba to pastor yana nan a coci zai kuma gaya ma mutanen shi kuma su saurare shi kuma su yi aiki da ita kawai maganan kenan sai ka gane cewa to wane ne yafi shiriya cikin kai da shi kai da malamin da kai yadda da shi ya kai da kagun Allah amma baka yadda da shi ya gaya maka harkan siyasa ba saboda fati ko saboda neman duniya shi yafi koko pastor da ke tsayawa a coci ya gaya ma mutanen shi maganganu shi wannan malamin yana kara addini yana kara maslaha kai kuma wancan pastor yana kara ƙarya kuma yana kara yadda za a yaki musulmi a kashe musulmi to idan baka saurari malami ba to wani abokinka ina nufin abokin rayuwa ba wai abokinka na addini ba abokin rayuwanka shi ya saurari nashi gwanin kuma ya bashi kunnin shi kuma yayi aiki da abin da yake kiran shi kuma baka gani a social media ya zagi nashi ba baka ga ya bata nashi ba baka ga ya soke nashi ba yana nan ya mika mishi wuya koda kuma yana da abin da yake amfana da ita da wani fati amma duk zai hakuri da wannan saboda me saboda ya isar da abin da addinin shi yake ganin yana hidima ga addinin sa sannan ina son mu gane cewa akwai waɗansu ƴan uwa da ke kuma sanifin alkhairi sai su ce to ai ku kuna ta ƙaryan muslim muslim kawai to ai muslim muslim ko ka zabe shi ba da qur'ani zai aiki ba ai ba da hadisin annabi zai aiki ba wannan magana taka ba gaskiya bace idan na tambaye ku ƴan uwa musulmi yariman bakura ta ƙarƙashin me ne ya kaddamar da shari'ar musulunci ba ta ƙarƙashin demokradiya ba to duniya kuma sai da ta dauka gabaki daya kuma ta sanadiyin wannan kaddamar da shari'ar musulunci duk da kasancewan zaka yi fattaqullaha masata'tum ba za ka iya yin shari'an nan 100% ba amma in kai kashi 60 kashi 40 kashi 50 da baki ba gara baki ba da a ce baka yi shari'ar Allah gabaki daya ba doron kasa ba gara a ce ka samu dama ka dan yi abin da Allah ya taimake ka kai ba sai ka kai hanzarinka a gaban Allah ta karkashin demokradiyyan nan ya kaddamar da shari'ar musulunci daga nan Kano ta dauka Kaduna ta dauka Ina ta dauka Ina ta dauka har ya zuwa yau din nan maganar da muke maka akwai kotuna na shari'ar musulunci ta karkashin me ta karkashin demokradiyya don Allah wannan ci gaba bane ko ba ci gaba bane so da ka batun wai ba qur'ani zai je yayi ba ba hadisi zai je yayi ba kai ne baka fahimtan haka idan Allah ya azurta ka da shugaba mai zuciya to wallahi tallahi zai iya cin mu abubuwa na alkhairi na addinin musulunci da yawa ta karkashin wannan tsarin da kake ganin cewa ba addinin musulunci ne za a je ayi ba kuma zaka ga waɗansu suna fahimtan misali ai wannan yaudara ce ai musulmin musulmin yaudara ce to tambihin da nake maka anan shine dan uwa musulmi don Allah kada iliminka ya wuce zahiri ya koma cikin al'amarin zakata kar ka fara hisabin zakatan mutane tun a duniya kafin a je gaban Allah ka hakurtar da kanka ka hakurtar da kanka cewa abu kaza yaudara ce ko ba yaudara bace haƙin zuciya ne wannan wannan ka bar ma Allah ubangijin zuciya yayi hisabi akan ta irin wannan ya taɓa faruwa a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Haritha sun je yaki yaki ake fafatawa yaki ake fafatawa wani kafiri ya fuskanto shi zai kashe shi shi ma ya fuskance shi suka fafata yaki mai tsanani ya daga takobi zai sare wuyan wannan kafirin sai kafirin ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah Zaid ya ce maganan kawai kawai fille wuyan shi ya tashi to lokacin da yazo ina ma annabi reporting din abin da ya faru ce ai na samu wani dan yaudara ya wai zan kashe shi kenan wai ashhadu an la ilaha illallah nan da nan manzon Allah ya fusata yana fadin ka kashe shi bayan ya ce ashhadu an la ilaha illallah Zaid yana cewa ya manzon Allah yaudara ce fa annabi yana cewa ina ma da ka tsaga zuciyar shi ne kaga abin da ke cikin zuciyar sai ka faɗi wannan ya me zaka ga ya ma Allah akan cewa ka kashe musulmin da ya ce la ilaha illallah yana faɗa ya manzon Allah yaudara ne annabi ya fusata har sai da Zaid ya ce wallahi sai da ne burin ina ma da ban musulunta ba sai a wannan rana saboda me ya nemi hisabin zuciya ya shiga cikin haƙin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zazzaga mishi abin da yake sai da ya burin ma da ma bai musulunta ba to kai yanzu ina ka samu lasisi da zaka ce yaudara ce kuma kai baka san zukatan bayi na tsakankanin yatsin Allah guda biyu ba duk yadda kake ganin mutum ya lalace Allah na iya getta shi dare daya mene manzon Allah ya fadi akan al'amarin mahdi mahadin da muke jiran zuwan shi karshen zamani annabi ya ce aslahahu Allahu fi layla dare daya ne Allah zai shirya mahadi dare daya manzon Allah ya fadi al-imam ibnu kathir da yake fassara ma'anan wannan hadisin ya ce Allah madaukakin sarki zai karbi tuban mahadi a dare daya ya yi mishi muwafaka ya cusa mishi kishin addini da kishin al'umman musulmi daga nan zai miƙe ce kai cin kashin da ake musulmi ya isa kana a zo a fara fafatawa a daidai lokacin da yake shi kuma dujal ya zo daga nan ne za a fara fafatawa tsakankanin mahdi da shi dujal daga nan ana cikin wannan fafatawa ne annabi isa alaihi salatu wassalam zai sauko saboda a nuna maka zuciyar bayi na tsakankanin yatsin Allah guda biyu Allah yana juyar da ita yadda ya ga dama kuma dauka yaudara ce dauka misali menene ma'anan maganar sayyidina Umar man khada'ana bil islami faqad khada'ana duk wanda ya yaudare mu da musulunci to mun yarda an yaudare mu amma ba a yaudare ka da musulunci ba za a yaudare ka da kuɗi za a yaudare ka da position matsayi kuma duk ka yarda da wannan amma a yaudare ka da addini kace kai kana da shuba kana da taba ba to ina ganin duk Allah jama'a mu dan canza tunani akan wannan kuma wani abu da ya kamata ka lura kar ka yi la'akari da zuciyar mutum idan dai mutum ya kawo abin da zai amfane ka kar ka yi la'akari da zuciyar shi bari in buga muku misali a cikin siyasan da ake ciki gab da zabe sai wani dan siyasa sai ya samu injinan niƙa da injinan markade da injinan barruwa da takin zamani sai ya tara mutane sai ya ce za mu raba musu za mu empowering din su akwai wani mutum da zai taba cewa ni bazan karba ba wannan ai ba dan Allah bane don Allah ku ga mun akwai wanda bai karba kuma dai mafi rinjayen zato cewa kila wannan yayi ne kawai din ya ci zabe ba dan Allah ba amma wa yake tsaya yana bi ta kan wannan in dai zan amfana to ba ni kawai mu je din ka ci zabe ko to ba ni nagode Allah ya saka da alkhairi kowa ya san ana yin wannan kowa ya san ana yi ɗan siyasa suna yi in zaɓe ya zo kai muna ma irin tarurrukan makarantun islamiyya da na masallatai da na ƙungiyoyi akan yi lokacin da yake ba ma sa wa'innan tarurrukan sai zaɓe ya kusa kuma ka san ƙila ba zai zo ya baka don Allah ba ne ƙila zai yi ka ne kawai domin ya baka ka ji daɗi ka zaɓe shi amma ba ma la'akari da wannan jama'a musulmi sai akan yanzu musulmi shikenan sai zai aidi yaudara ce aidi yaudara ce to mu ɗauka yaudara ce an yaudare mu da musulunci mun dauke maganar sayyidina Umar to mun yaudaru sannan kuma mu ba za mu tsaya mu hisabin zuciyanka ba ka dai ba mu ko oyi to Allah ya saka da alkhairi yau Allah ya kara girma shikenan mai maka addu'a ta alkhairi so da haka don Allah jama'a mu dan kula da irin waɗannan abubuwan wa'ansu sukan ce to ai ko an je ma to ai mace ne da namiji ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umman da ta wakilta al'amuranta ga mace ba sa cin nasara. Haka ne, ka je ka duba amma fassarar hadisin. Kaga wani irin shugabanci manzon Allah ke nufi. Ka je ka duba. Malamai sun yi bayani mai zurfi, kuma a baya can malaman mu sun ta fitowa suna bayanin waɗannan abubuwan. Ka je ka duba sharhin hadisin. Kuma ma dauka a ce eh manzon Allah ya hana ta ta zama deputy governor misali. To mace musulma deputy governor da namiji kafiri deputy governor, dan Allah wane ne fi? Kaza umma kanka dauka a ce duka haramun ne, duka haramun ne, amma dai musulma musulma mace tafi namiji kafiri duk ta inda aka kai aka komo. To ina son da Allah mai la'akari da wannan, kuma mu fahimci cewa shi duk abin da ka gani a duniya a hankali ake bin sa. Ba zai yi a ce rana daya ana cikin tsarin demokaradiyya kawai ka ce to an zo Qur'ani da hadisi za a yi. Dole a bi hanyoyi tun ana Muslim Christian, a zo Muslim Muslim amma mace. Allah ya taimake mu a zo Muslim Muslim namiji. Ana nan Allah kadai san kofofi na alkhairi da zai bude, a zo a ce to shari'an ma da aka tabbatar da ita yanzu dole ta dawo ta aiki. Ya gagare Allah. Waɗansu sai su ce maka to ai Rufa'i ya ce wai wannan munafinci ne. Ina ruwanmu da ƴan Rufa'i? Mu muna yi da ƴan Rufa'i ne? Mu ba mu san ƴan Rufa'i ba wallahi. Shi ma in ya tsaya akan wannan ya ci karo da wannan wallahi shi ma za a yaƙe shi. Da a wannan gaskiya za ta yaƙe shi, ba ruwanmu da wani ƴan Rufa'i a ciki. Waɗansu sun ce to ai wannan raba kan ƴan ƙasa ne. To dan Allah jama'a 1999 waye suka fito da Obasanjo daga gidan yari kuma suka dangwala mishi ƙura'a, ba musulmi ba ne? Mu muka yi, ashe ba raba kai muke yi ba. Kiristani a Jos Plateau State, wannan gwamnan da suka kade shi da suka gane ba ajandan su yake son ya cimma ba. Ba mu muka ta mishi addu'a ba Allah ya taimake shi ya kan wannan mulkin? Mu muka taimake shi. To amma matsalar shi ne mu ne muka fara siyasan addini a Najeriya? A coci aka fara wannan? A coci aka fara cewa yanzu kawai addini kawai aka sani? To kuma dama Allah ya gaya mana wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin illa taf'aluhu. Kafirai suna jibintun junansu. In ku ba ku jibinci kawunanku kun yi aiki irin yadda suke yi ba, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. To sai an samu ƙanna masu yawa sun mamara ban ƙasa. Ala ayi hal, akwai abubuwa da yawa amma mu dakata ana. Kawai ni tsokacin da nake so in yi ma ƴan uwana ɗalibai, lokacin da nake so in musu shine idan ku ya ƙara budewa, ƴan uwana ɗalibai masu da'awa, ku gane cewa duk wanda ya mai da hankali akan wai zai fati ya ɓata mu kanshi lokaci a banza. Saboda kun ga akwai jam'iyyun da muka yi ta musu aiki, mu ustazan nake muku taɗi da malamanmu, saboda ba mu san wata jam'iyya ba sai su a wannan lokacin. Aka yi ta musu aiki, suka yi ta ba da kuɗi. Amma yau gashi abin da suka yi jiya, a lokacin nan da ake musu sun ɗauka malaman nan su ne malaman Allah. Saboda mene? Saboda su ake ma aiki. Malaman nan su ne na Allah, wanda ba su ba na Allah bane. To yau kuma sai ta canza. Sai misali a ce sai malaman suka zo kuma ba wannan jami'in suke ma aiki ba, wata jami'in suke ma aiki. Sai waɗannan su kuma yanzu suka ja baki suka shi suka ce to kaga malaman Allah kenan, jami'in da ake ma aikin. Suka ce to kaga na Allah kenan, waɗannan malaman duka na Allah ne. Su kuma waɗansu sai suka ce a waɗannan malaman ba na Allah bane. To haka ma gobe inda kaga maslaha ka karkata, to haka nan sauran ƴan fatin za su ce kai ba na Allah bane. Ga inda na Allah yake. Da haka kenan wanda ya musu aiki shine na Allah. Wanda bai musu aiki ba shine malamin banza. Da haka ɗan uwana ɗalibi da malamanmu da masu da'awa, ku fuskanci Allah kawai da aikinku. Ku nufaci Allah. Ku bi hanyoyi ta maslaha, ku bi hanyoyi masu kyau gurin isar da saƙonnin Allah. Amma duk yadda kowa ga gaskiya, ko ana ha maza ha mata, ka ku tashi a kanta. Allah mulkin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya. Abinda muka yi daidai Allah ka ba mu lada a ciki, abinda muka yi kuskure Allah ka yafe mana. Allah ka isar da mu zuwa ta Ramadan. Allah ka azurta mu da kyawawan ayyuka a ciki. Allah ka karɓi ayyukan da ka sa muka gabatar a cikin watan Ramadan. Allah ka yi mana kyakkyawan zaɓin shugabanci na alkhairi. Ya Allah, duk wanda za ka sa ya shugabance mu, Allah ka tallafa masa. Allah ka yi masa gamdakatar. Allah ka kama hannun shi zuwa daidai. Waɗanda kuma suka zalunce mu cikin shugabanni, in masu shari'a ne Allah ka shirye su, in ba masu shari'a ba ne to Allah ya isa. Muna kai kukanmu zuwa ga Allah. Dama manzon Allah ya ce ku ba su haƙƙin su, ko kuma ku nemi naku a wurin Allah. To abinda aka zalunce mu, to shine muna kai kukanmu zuwa ga Allah. Allah ka ƙwato mana haƙoƙanmu. Allah karfa mana asirin mu duniya da lahira ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil